Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna talata 18 ga watan Rabiul Tsani, jira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440. Muna kuma 25 ga watan 12 shekara ta 2012. Za mu ci gaba da karatu a cikin littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari. Yau ba mu tashi akan babu shuhi, babin da yake magana akan ruwa, amma babban ruwa sosai. Can baya mun yi magana ne akan sakhawatun nafs, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da wal kirji kuma yake da wal hannu a wajen mu'amala. Yau kuma zai karantar da mu ne shu ita ce ruwa, amma ruwa mai girma, ruwa da ka kai mutum yana wa kanshi da kanshi. Ina yake cewa mako kenan ko me, ko kankamo ko, to akan kankamo za a yi magana yau. Shine kuma za mu tashi akan lambar hadisi na 281. Ina ji kuma shine darasin mu na 42 ko da uku ko 42 ne, 42 ko shine darasi na 42. Imam al-Bukhari ya ce babu shuhi. Haddathana Musaddad qala haddathana Abu Awana an Suhail ibn Abi Salih an Safwana ibn Abi Yazid an al-Qa'qa ibn al-Lajlaj an Abi Hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا شيء أنكر أوريك أبو هريرة رضي الله عنه يأتي من ذا الله سرد عم تستبت أجريش يأتي لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم قرر يأتي a ɗaukaka addinin Allah madaukakin sarki ba sa haduwa, wa dukhanu jahannam da kuma hayakin wutar jahannam ba za su taba haduwa ba, fi jawfi abdin a cikin bawa guda daya. Jawf ya kama tun daga tsagar makogoro har abin da ya dira ciki, wannan yana ake kiransa jawf, ko kuma tun daga kurmin baki kofar da za ta bi ta kofar makogoro ta shiga har cikin mutum, duk ana kiran shi jawf. To babu yadda za a yi mutum ya shaƙi ƙura a filin yaƙi kuma sannan wutar jahannama ta kona shi, Abu Hurairah yace wannan ba za su taɓa haɗuwa ba. La yastami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannama fi jawfi 'abdin abadan, wannan ba za su taɓa haɗuwa ba. Da haka kenan duk wanda ya fito yaƙi, inda idan Allah ya fito da kyakkyawan niyya, niyyarsa mai kyau ce, kuma ya shaƙi ƙura, dan ba yadda za a yi yaƙi irin na da ba yaƙi ƙura ba. Dawaki ne da gudu da ta da ƙura da kai farmaki da juyowa, dole sai an samu ƙura ta tashi. To wannan ƙura in dai ta tashi kuma ka shaƙe ta, to ka samu ɗaya. To a ce kuma a tahi alkiyama ka yi wani laifi, Allah zai saka wutar jahannama hayaƙinta ya tashi ya sake shiga bakinka, wannan ba za su taɓa haɗuwa ba. Kamar garanti ne ake badawa duk wanda ya je yaƙi don ɗaukaka addinin Allah, ya dawo daga nima, wannan ya zama ya samu husnayeni, ya samu addini, ɗaukaka addini, ya samu ganima. In ya samu kuma aka kashe shi, ya samu ihdal husnayeni, ya samu shahada ko da bai dawo da ranshi ba, bai da asara kenan. In ku har Allah ya kaddara ya rasul, kaga ɗaya daga cikin biyun bai same su ba sai shahadar, to wannan shahadar ba za a hada ta ba, kuma a ce ga wutar jahannama ta kona mutum, wannan biyun ba sa haduwa. Amma shar iya zaman to me yaƙin dan Allah mutum ya fita, mutum na iya fita yaƙi kuma ya zaman to ba dan Allah ba, sai ya zaman to biyun sun hada a guri daya. Inda an fita ba dan Allah madaukakin sarki ba, wannan tana dan daukar hankali na fa. Inda an fita ba dan Allah madaukakin sarki ba, dole ne ya zaman to dan Allah aka fita. An fada ma mu a filin yaƙi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita kuma tare da shi aka yi yakin, amma an samu mutanen da manzon Allah ya bada labarin cewa za a azabtar da su, ko da dan Allah fita an samu kuskuren da kuma ya kare shahadar shi. Yaki aka fita ana tattara zuciyar ganima, sai dauki wata riga mai kamar abaya, sai dauke ta ya boye kafin a kare yakin, kuma sai Allah ya kaddara aka kashe shi. Sahabbai sun zo suna masa murna, ko ana masa murnan yayi shahada, yake ta ni kuma ina ganin shi yana nutsewa a wutar jahannama saboda wata abaya da ya sa ta a filin yaƙi kafin a raba ta. Kaga wannan za a samu guda biyu kenan sun haɗu. Kaga kenan ya fito da niyyar yaƙi fi sabilillahi, amma mai yiwuwa akwai wata niyya a kwance cikin zuciyar shi wannan ce ta hana a samu kyakkyawar shahada kenan in kana so ka samu so ake a samu kyakkyawan niyya da ba abin da ya hada ta na duniya ka fito yaki dan daukaka addinin Allah kuma baka bukatar abin da zai kariya maka wannan niyyar ta ka shine abin da ake da bukata dukhanu jahannam a wannan gubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam wannan ba sa haduwa cikin bawa in dai an samu kiyaye dukkanin abin da ake da bukata wala yasmi'u shihhu wal iman haka nan ba a samun mako ba a samun kankamo da imani su hadu wannan biyin ba su taba haduwa ba fi qalbi abdin abadan a zuciyar bawa dai ba su taba haduwa ba a ce wannan mutumin mumini ne duk wanda ya ganshi ya tabbatar mumini ne ba shakku a kan shi ana masa kallon musulmi cikakke kuma ka same shi da masifar ruwa akwai abun tonawa a ciki in ka ga ruwa ta yi zama irin ta bala'i to akwai duba a cikin imanin mutum ba a samu musulmi da ruwa ko ana iya samu ga dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su hadu ba ruwa da bambanci fa da kanin ashuhu shi ashuhu same yake da ruwa malamai suka tattauna ma da menene ashuhu din suka ce ashaddu minal bukhul ya fi ruwa tsanani ta yadda mutum da kansa yake wa ruwa wani da kwance yana rahin lafiya panadol da zai bada a ciwo ba zai iya ba eh ai ta juya hi ai ta juya hi mutanen unguwa suke hada kudi ana zuwa masa magani kuma aka matsaka ba maki yana da wata 1500 a akawuni yana da wani kudi a garkahin fullo yana da wani kudi a garkahin tabarma ba taɓa samun wani tare da imani ba wasu kace shi al-bukhulu ko al-bukhulu ta shafi kan dukiya ne kawai akan dukiya ake ash-shuhu ya shafi hatta al-ma'ruf abubuwan kyauta da yau da kullum dan ba na aran tebur dan ba na aran tsintsiya dala dan aramin dan migirbi wannan ma ba zai iya ba shine suka ce to mai ashehu hatta abubuwan kyautatawa ba zai iya ba mama da dukiya ba wasu kuma suka ce a'a shi ashehu ya hada bil mali wa bil ma'ruf ba zai iya da dukiyar shi ba ko ba zai iya kyautatawa ba in mutuwa zaka yi ba zai iya baka ba naira 10 ba zai iya ba idan kasuwa zai je in zai ci riban naira 1000 bai san ba zai samu ba zai iya fadda ba naira 200 ta abinci mai lafiya ba zai iya ba inda ya zo ya kirga zama nasa to ba zai iya fita ba ashehu in aka dawo gida da Allah taimaka min da aran biro ya dinga nan nagawa kenan ni wallahi biran nan zai nasaye shi matsala ka bada biro a tafi maka da shi har sai ya ga maka abin da zaka jawo yake hakura da biran to ina suka sai mai buka ashehu kiran da hada ta al-ma'ruf banda wannan hata nasiha ko shawara ba sa iya bawa mutum su masu wannan ashehun da ake magana wata kin labari aka samu ana cike wani website ana iya daukan aiki ba zai iya ga maka ba daga ina kake cewa dan nan naje ne wani uzuri na dawo ya ce maka a aiki ne ake dauka an bude portal kaza ka je kai apply wata kin ai sa aka dace ba zai ga maka ba hima wannan arziki ne zai boye shi in an samu wani tsari da ake sayan ko ake shiga ayi kira mai sauki kai ana daukan naira 25 a minti ya samu wani tsari da ake daukan naira 22 kudin MTN ne ko ya baka labari ka dawo kake samun na naira 22 ba zai iya ba wani da ake kiransa ashiku yana wa kan shi yana yi da dukiya yana yi akan ma'ruf wani da ake kiransa shahihun mutum mai mammako mai bala'in ruwa to manzo Allah sai ba za a samu mini da irin wannan ba dan ba abin da yake sawa ayi ruwa sai karancin imani da kuma yadda da tsaro ubangiji gane ke in ya baka ya kade in ya baka ya shiga uku idan naira 10 ta fita ya za a iya maida ta gane ke kawai in dai saka dabara sa ta kare ba za a samu ba to yana da karancin imani da yadda da Allah madaukakin sarki asalin shine abin da yake kawo ruwa kuma shine abin da yake kawo shiku wanda ka same shi yana da ruwa to yana tsoron me zai faru a gobe ne yana tsoron me zai faru a anjiya bai yadda ba cewa Allah gwani ne yana iya sarrafawa ka bada a maida maka bai yadda da wannan ba to shi kuma imani fa ya hada da yadda da kaddara da abin da Allah madaukakin sarki ya tsara an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ya yadda Allah ya tsara arzikin sa yana nan ba abin da zai taba shi tun ran gini ran azana ya tabbatar dan ya bada ba za a rasa ba kuma ya yadda cewa Allah madaukakin sarki idan ka bada zai riba maka wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allahi fa ulaika humul mud'ifun wannan Allah yana rubawa haka nan ya haida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari duk wanda ya bada dirhami ɗaya tak idan gari ya waye Allah ya ajiye waɗansu mala'iku guda biyu suna mai addu'a Allahumma a'ti munfiqa khalafan Allah duk wanda ya ci da Allah ka dawo mai da abin da ya ci da kuma tare da ribi wannan aikin mala'ikun kenan tun rana ta fito har ta fada addu'a ake maka to ya yadda in ya bada tabbas za a dawo mashi kuma ba zai rage arzikin shi ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana qasa malun min sadaqa dukiya bata taba raguwa ba dan an bada sadaka wallahi sai Allah ya mai da gurbinta to wannan ne imanin ne da yadda take sawa ya cire kin yadda da waɗannan alƙawarin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake sa mutun ya zamanto mai ruwa sai sa manzon Allah ce to ba sa haduwa wala yastami'u shuhu wal imanu fi qalbi abdin abadan in ɗaya ya zauna to ɗaya zai fita in ɗaya ya zauna ɗaya zai fita ko sai 50-50 wani lokacin imani ya dan turo wani lokacin mammakon ya turo wani lokacin ya turo wannan ya turo amma dai su hadu su zauna lafiya kalau daram da ko kuma ko ne lafiya ba su hadu a zuciyar mutune Allah rai rai mu da haka kenan yake nuna mana cewa kenan ruwa da mammako ba abin arziki bane ba in Allah ya baka to a gani abokan zamanka su gani ɗan uwanka su gani ko iyalanka su gani a jikinka a gani a lafiyarka ana ganin fatar jikinka a san lalle Allah madaukakin sarki ya ma ni'ima kana wanka da sabulu mai kyau kana shafan sa mai mai kyau kana cin abinci mai kyau haka ya kamata a gani a tufafinka matsawar bai zamanto kuma tufafin ya zamanto na alfahari bane na shuhura hayo ba a so mutum ya sa shi a rigar shuhura amma dai kai ne dan ka nuna ni'imar Allah madaukakin sarki ya maka arzikinka ya kai ka sa riga lafiyayya mai dadin sawa mara daukan zafi mara rukuna kuma ka sa kai ado wannan babu lafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tambaye shi dai me yana so ya ga rigarsa wallahi mai kyau shi yace musa inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah ke kyawa ne kuma yana son ya ga abu mai kyau babu lafi idan ka sa riga mai kyau ka sa shadda mai kyau ka sa yadi mai kyau wanda ba daukan zafi kada Allah ya maka arziki mai yawa kuma ba za ka iya zafi ba sai mai zafi yana kona ka idan rana ta taba ka bai dace ba a gani a jikinka wannan godiya ce daga cikin ni'imar Allah madaukakin sarki kana da ƴaƴa a gani a jikin ƴaƴanka wannan ita ce annabawa ta cewa kana godewa ni'ima cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki dan haka ne ba za a samu rowa ba a samu imani sun zauna a cikin zuciyar dan adam la yatami'u shuhu wal imanu fi qalbi abdin abadan yace hadathana muslim qala hadathana sadaqatu ibnu musa huwa abul mughira as-sulami قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب هو الحداني عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو سعيد الخدري يتي من الله ياتي خصلتان حالي غدا بيو لا يستمعان في مؤمن باسا حدوا ا جكي مؤمني البخل وسوء الخلق روى ده موغون حالي باسا حدوا ا جكي مؤمني اساميه مروتي كما اساميه مي بكين حالي ai abin yayi yawa ko wata gaddai ne yake wani rufe daya idan kana da kyauta wata kil kana da hancini mutane sai hakuri da hancinin ka saboda kana da kyauta to amma kuma ga hegiyar rowa ga hegiyar hancini ai abin yayi yawa kenan ga hegiyar rowa ga zagin mutane ga hegiyar rowa ga rena mutane ga hegiyar rowa ga sata ga hegiyar rowa ga munafurci hakko da zai zo kusa da kai ga hegiyar rowa ga gulma ga hegi ba sa haduwa ba in dai ka samu mutum da shegiyar ruwa da mugun hali to ba hali bane na mumini tare da cewa dai kuma ma da sahari sun ce hadisan da'ifi ne wallahu ta'ala alam hadathana abu nu'aym qala hadathana al-a'mash an malik ibn al-harith an abdullah ibn rabi'a qala kunna julusan inda abdullah muna zauna tare da abdullah ibn mas'ud kenan fa zakaru rajulan sai suka ambaci labarin wani mutum fa zakaru min khuluqihi sai aka bada labarin halayen shi فقال عبد الله عبد الله يسيد رسول ارايتم لو قطعتم راسه اكنتم تستطيعون ان تعيدوه سنا با labari sun yi kokari sun yi yadda za su yi a gyara dabi'un sa ya dawo yake da hali na kirki da waye suna korafi akan wannan sun sha wahala a cikin su ne ba babun gulma suka zauna suke yi ba a kokarin da suke ya dawo ya zamanto yana da hali na kwarai shine suka tattauna Allah yana jin su sai tambaye sai ce to ku bani labari law qata'tum ra'sahu inda za ku sare kanshi sai ku fafaskara kan nasa a cire nan a cire nan a cire nan a cire nan a watsa shi a masa filla filla kamar yadda baka nike wa injin mota akuntum tastati'una an tu'iduhu za ku iya dawowa ku hada wannan kan ya dawo daram kamar yadda Allah ya halice shi qalu la suka ce a ba za mu iya ba qala fayaduhu to idan hannunsa ne fa aka sara gunduwa 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 za ku iya dawowa ku hada ta tsaf ta tsaya suka ce a qala sai ce farijluhu to ai kwatsan kwatsan da kafafun shi da kahun da fatar da naman da wai komai a masa rugurugu za ku ida ku hada shi suka ce a ba za mu iya ba qala sai ce fa innakum la tastati'una an tughayyiru khuluqahu hatta tughayyiru khalqahu yace to dan haka ba ku da damar da za ku gyara dabi'un shi har sai idan kuna iya gyara halittar shi nan gari to me Allah ya dan masa urke nufi kenan in ka samu mutum da mugun hali du yadda zaka yi ba za ka iya canja shi ba in dai ba za ka iya canja halittar mutum ba to ba za ka iya canja halayen shi ba wata kin zai daidai kenan da abin da Hausa yake faɗa kenan hali zanen dutse ko yadda ba za ka iya kankare zane a jikin dutse ba to ba za ka iya canja halin mutum ba kuma iyaka wannan magana ta Allah dan Mas'ud malamai suka ce sahihul mauqufat a danganta ta zuwa ga Allah dan Mas'ud hanyar lafiya kalautiriyar tiryan ba matsala ingantacciyar magana ta Allah dan Mas'ud ya faɗe ta dan haka kenan in ka ga mutum da mugun hali da mugun dabi'a wata kil kenan akwai mummunan albishiri tare da wannan mutum inna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jawabin da muke a baya mun wuce yana cewa fasaddidu wa qaribu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu ku nemi kusanci da Allah ku nemi muwafaqa ku dage kowanne Allah yana hore mashi abin da ya halice shi domin sa dan Allah ya halice ka dan aljanna zai hore maka halayen dan aljanna mai halin aljanna a karatun da muka wuce ne wancan satin husnul khuluq kyawawan dabi'u daga cikin halayen yan wuta akwai me akwai mumunanan halaye ko zarni wa man khalaqatu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banira shuhuda wa mahattu lahu tamida thumma yatma wa azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda ba ita bane ke nufi can da yake cewa menene hammazin basha'in binamin manna'il lil khairi mu'tadin asim tullin ba'da zalika zanim an kana zamalin wa banin inda ka ji munanan siffofi munanan halaye munanan dabi'u to na ƴan mutane da haka kenan barazana ne a ganka da halayen mutanen banza amma magana ka ce to ai ni haka Allah yayi eh haka Allah yake to alama ce ta cewa fa zaka zauna a wutar jahannama alama ce ta cewa sai ta kona ka mutum yayi kokari ga halayensa masu kyau ne dabi'unsa kyawawa ne mutum ba zai iya canja ka ba amma kai zaka iya canja dabi'unka ka dawo daidai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa larabawa suke cewa menene fatashabahu in lam takunu mislahum in ba za ku yi daidai da daidai da su ba ku yi kokarin kamantawa mana idan ba za ka zama to kamar sahabi ba a baka kyautar biredi ya zaga giya 30 ya dawo gidanka idan ba za ku iya ba ku dan yi abin da ya dace mana ko dan amme koma dan gudura dan kadan kai ba sai ka meka gidan makwabcin ka shi ma dan gudura ya meka ai an dan samu kamantacce ne ko wata kalli idan ka saka ya zaga yana zuwa gidan makwabcin ka yana da akwai a dage ce to alhamdulillah wannan kaga na samu nufi kenan ba zai kara gaba ba to amma ku yi kokari halayen ku ya zamanto irin na sahabban manzon Allah ko da ba ku yi ba daidai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kar mutu ya dai sun fita da munanan halaye sai yake so ya ba su labari ya akai hali yake shiga jikin mutum ya akai ba a canja halin mutum sai kuma daidai inda zai faɗa har zuwa ƙarshen hadisin shi kuma ya ba ingantan san hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innan nuqfata la tastaqirru fi rahimi 40 laylan yace lalle dugon mani la tastaqirru fi rahimi tana zaunawa a cikin mahaifa 40 laylan tsawon kwana 40 thumma tanhadiru daman sannan sai ta juya ta dawo jini tsawon kwana 40 nuqfa yadda mutum ya jefa ruwan manin shi haka zai zauna a cikin mahaifa sai an yi kwana 40 sai ya juya sai ya dawo mai sai ya koma jini thumma takunu alaqa bayan ta yi kwana 40 tana jini sai ta koma kuma alaqa kamar dan wani gudan tsoka ko kamar dan gudan abu daga hali ya dan yi turkutur ko ya canja daga jini ya manne a jikin mahaifa yasa ake kiran shi alaqa bayan ya yi wannan kwana 40 sai ce thumma takunu mudgha sai zama to kamar tsoka da ka iya taune ta irin yankan naman layyar da ake yi to za ta koma in tai 43 za ta koma kamar wannan tsokar inda za ta dauko a baka kana sa a baki zaka tauna kai sa aka kira ta mudgha tauna daya thumma yab'athullahu malakan a malikan ko malakan bayan ya cika wannan kwana 40 din ta uku sai Allah ya turo da mala'ika yana nutfa ya dawo alaka ya dawo mudgha 40 sano kenan 43 kwana 120 in ya cika kwana 120 din wannan yana jiwa sai Allah ya turo da mala'ika fa yaktubu rizqahu randa mala'ikan wannan zai zo ya kwana 40 sai yace fa yaktubu ko fa yaktuba rizqahu sai wannan mala'ikan ya rubuta arzikin shi wannan gudan jinin ko wannan gudan tsokar za a haife ta rana kaza za ta tarar da gado kaza ko za a bata kaza za a yi mata kaza za a yi mata kaza duk abin da zaka samu da albahinka da promotion dinka da tsalle-tsallenka da zaka yi da kudin retire da kudin pension da kudin kyauta duka sai an rubuta kai ka san gwaninta ta Allah ta wuce da abin da dan adam yake tsammani kana kwana 120 fa yasa malamai suka ce to wanda aka tanada mashi komai yana kwana 120 daga fitowa daga tsatsan baban shi ya kamata ya zama shi yana da cikakken yakini akan Allah madaukakin sarki ba zai tazarta shi ba tunda za a rubuta arzikin shi a kwana 120 wa khuluquhu sai kuma a sake rubuta dabi'un shi a wata ruwaya me yace fa yaktuba fa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katibi rizqihi wa ajalihi sai yace wa amalihi to amalihi an haye fassara ta da cewa wa khuluquhu da dabi'un shi ko dai dabi'un mutanen arziki ko dabi'un mutanen banza ko kuma dai agwama ya mashi ga na banza ga na kirki kamar da bawo yake misali mai halin tsiya da na kirki ko mota ce yake wa ko wace ce yake wa na'am to duk halin ta na kirki ne in ka bata na tsiya za ta ma na tsiya in ka dauka ta arziki ce sai ta ma halin arziki ko to wannan akwai wanda ake agwama ya mashi wa quluquhu za a rubuta arzikin sa shine daidai amalin din shi wa shakiyan au sa'idan sannan za a rubuta mashi wannan mutumin a kure a kare rayuwa yana cikin mutane masu asara Allah ya tsare Allah ya sa ba da mu a cikin su wa sa'au sa'idan ko kuma za a rubuta wannan mutumin a kare duk masu kama cikar da za a yi dan aljanna shi yasa ya rantsa da Allah a tar riwaya da ake ta karanta shahararriya cikin 40 nawawi ko yace fa wallahi allazi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha Allah ya tsare mu halin yan aljanna ne haka za a zauna da shi tsawon shekara 60-70 sai an zo karshen rayuwa sai a samu wani abu ya takwalgula rayuwar Allah ya rufa mana asiri sai ya aiki dai tak irin na yan wuta kuma sai Allah madaukakin sarki ya sa shi a cikin wannan wutar saboda alqawarin al'amalu bi khawatimiha aikin da Allah yake kallo me ka kare akan shi shi ake la'akari da shi dayan kuma aka ce zai aiki irin na ɗan wuta irin na ɗan wuta zai tai hatta ma ya kuno bainahu wa bainaha illa zira'un dani ne ne tak ya rage ya fada ya zo bakin gaba ana dukan bayan shi fadawa zai fa yasbiqu alayhi alkitab wancan alƙawarin da aka zana yana cikin mahaifiyarsa sai ya tabbata dan Allah ya rubuta sai ya tabbata fa ya amalu bi amali ahlil janna sai ya aiki irin na ɗan aljanna fayadkhuluha kuma sai Allah ya shigar da shi aljanna din ya inganta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bai yahudi makwabcin shi wanda suke zauna a garin Madina manzo Allah yana da yaro wannan mutumin yana da yaro yana rahin lafiya manzo Allah yake ziyarta shi yau ya ziyarce shi gobe ya ziyarce shi ranan manzo Allah sai fuskanta wannan mutumin fa mutuwa zai an zo gargara duk alamun mutuwa ya bayyana a gaban shi sai mai wa'azi ya ce to kaga irin zaman da muka yi da kai kaga da na muku makwabtaka da kyakkyawan hali da dabi'a mai kyau da wani me zai hana ka musulunta kai imani da ni yaron wa'az ya kalle sai daya kai ya kalli baban shi baba na sai ya ga manzon Allah ga irin zamantakewar da aka yi ga halin da aka yi ga bujiro masa da kai kuma manzon Allah ya tabbatar gaskiya ne ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu sai ta masa atai abul qasim kai biyayya ga abul qasim dan nan ya ce da babu abun bauta da gaskiya sai Allah dan tazarar takin kadan ne Allah madaukakin sarki ya karbar rayuwar shi agona alqawri ne fa ya'malu bi amali ahli aljanna la ilaha illa allah amalu ahli aljannati kuma wanda ya tuka da la ilaha illa allah manzon Allah ya tabbatar dan aljanna ne kuma la ilaha illa allah tajibu ma qablaha ko me kai kafin ta an riga an shafe ba a kallon shi da mutumin da Usama ya kashi a filin yaki ya samu sahun musulmi yayi arbarna fata 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 ya kashe musulmi Usama ta rutsahi yaga babu sarki sai Allah kashe shi za a yi sai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah Usama sai ce wannan fa ina ganin ya fada ne dan kar na kashe shi to sai chaba mai takobi ya mutu da kare yake ko ana bare labarin bajintar da sai ya ga manzon Allah ne ku cikin bajintar da ne akwai wanda ya musulmi barna sai da na rutsahi afana sai ce la ilaha illallah yace ya fada ne dan karan kahe ni ko na chaba mai takofi ya mutu sai manzon Allah ransa ya baci ya murtuki yace halla shaqaqta an qalbihi me zai hana a lokacin ka tsaga zuciyar shi ka gani dan Allah ya fade ta ko ka gani dan tsoron kisan ka ya fada a qataltahu ba'd an qala la ilaha illallah ka kashe shi a bayan ya ce la ilaha illallah manzon Allah ya tamaimaita wannan da bacin rai a fuskar shi Usama yace ina ma ban musulunta ba sai bayan da aka yi wannan yaki saboda irin bacin ran da ya gani a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan fa duk ya gama barnar da yawa musulmi ya gama rayuwarsa da ta'addanci shi amma da yazo mutuwar Allah masa arziki da la ilaha illallah ya ce wata daga cikin tsaffalatoci da Ibn Usman ya taba gabatar a garin nan akwai mutum wanda aka yi ta jinyarsa a asibiti gefen ka kristani aka yi ta masa ka ce la ilaha illallah ai kuma suna ta faɗa la ilaha illallah la ilaha illallah Allah bai bashi damar faɗa ba kristan yana gefen shi ki ya tafa ya faɗi la ilaha illallah kuma ya tuka da ita aga kenan ba da Allah madaukakin sarki bai tuka ya ba kenan to wannan al'amari ne na ubangiji tun mutun na cikin mahaifiyar shi ake duro dabi'un shi ake daukan ajalin shi ake daukan ayyukan shi ake daukan rayuwar shi kuma a dabbata da dan wuta ne ko dan aljanna ne to sai dai wannan kuma baya nufi in an rubuta ka dan wuta har abada dan wuta ne kai an rubuta ka dan aljanna ne yasa manzo Allah ya ce saddidu bakari lalle fa sai mutun yana neman kusanci sai yana neman tabbatuwa da neman muwafaka in baka neman muwafaka ana canji akwai substitution ko abul ne akwai 511 ko akwai kuma embenci to akwai wanda suna na yan aljanna ne su akan benci suke sai ma suke wani ya samu dan problem dan injury ya fito su suke ga to ana samu injury har a tagin yan aljanna manzo Allah ya ce tabbas an yi total anan ba za a kara ba an yi total anan ba za a canja ba amma akwai tsallake daga nan gidan zuwa nan gidan saboda haka lokacin da aka rubuta ka dan aljanna sai kai sakaci wani an rubuta sai dan wuta sai sakaci in aka zaro sunanka ka dawo nan shi aka zare na sai ya koma can total din zai canja duka malamai akida sun yi ittifaki da wannan lalle kam adadin total gidajen da aka yi suna nan ba gidan haya ba a robust part amma akwai canji dan haka lalle mutum sai ya nemi kusanci da ubangiji ya nemi muwafaka haka ake gama rayuwar lafiya Allah ya ba mu muwafaka Allah ya sa mu gama ta lafiya kalau to iyaka wannan daga inna nuqfa har zuwa sa'idan wannan ya inganta a cikin ingantaccen hadisi ruwan Allah dan mas'ud Allah ba mu ikon dacewa da kyawawan hali to yace babu husnul khuluqi ko hasadul khuluqi idza faqihu babu masu kyawawan dabi'a idan sun fahimci addini menene matsayin su mutum ya fahimci addini kuma yana da kyawawan dabi'u me matsayin wannan mutumin حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضيل ابن سليمان النميري عن صالح بن خوات ابن صالح ابن خوات ابن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه يتتبس متن لا يدرك زيرسكا زي سامو bi husnul khuluqihi da kyawawan dabi'un shi darajatul qa'im bil layli matsayin mutumin da ke tsayi wa dare kyan hali kyawawan dabi'u zai baka darajar mutumin da yake sallah kullun cikin dare wanda Allah ya bada alƙawari ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an in dare kai sun daga hakarkarin su ya barkan katifus in kaga sun koma insha Allah bayan sallar asubahi ne su dan yi azkar rana ta fito su samu su dan yi kaidula lokacin da za su koma kan kibdus to wannan mutanen darajar su ka san daban ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil afhari hum yastaghfirun darajar daban ce a wajen Allah madaukakin sarki nisfahu aw yanqus minhu qalila ko ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila to duk sun karbi wadannan umarni
da haka darajarsu mai daban ce a wajen Allah. Sai ce to amma idan kana da kyawawan hali ka meke ka tifarka kai bacci tun daga farkon dare kai asuba za a hadu da liman. Yace inda zaka tsaya da kyawawan hali to zaka iya samun darajar wancan mutum. Kai ne mutum zai awa uku yana sallah kai kai awa uku kana mai shari a daidaita ku. Lalle ka san kenan kyawawan hali ba abin da ya kamata bane ayi wasa da shi. Kuma kyawun halifi ta kaita akan abu ba duk abin da za a ce madalla ala san barka a addinance a al'adance wannan mutumin kyawawa wannan abin kyawawan hali ne sai dai idan an ci karo tsakanin al'ada da addini akwai kyan halin da za ka gani ya ci karo da addini dan haka to sai a ajje abin da al'ada ta yadda mai kyau ne a dauki abin da addini yace mai kyau amma idan ba cin karo to ana daukan abin da addini ya fada ana daukan abin da al'ada ta fada dan kaida ta addinin musulunci shine al'ada muhakkama ita al'ada tana iya zamantowa abun gwajin hukunci inda babu hukunci kenan kun duba qur'ani ba matsalar hadisi ba matsalar maganar sahabbai ban matsala ijma'i babu qiyasi ba abin da za a auna da shi sahabbai ba su yi magana akan su ba wanda suka gabace mu shar'u man qablana ba magana a cikin su istihsan babu istishab babu kare suka ce to a dan a dauki al'ada mai al'ada ku tace akan wannan al'amarin ita ce za ta zamanto a bar hukunci yasa da yawa waɗansu hukunce-hukuncen Allah madaukakin sarki sai baro al'ada akan aure an baro al'ada akan suna an bar mu al'ada ko akan zamantakewa an bawa al'ada sai dai iyaka inda manzon Allah ya bada umarni to waɗannan abubuwan za a kalla in abun bai ci karo da addini ba babu cusgunawa a cikin shi to a bar mutane su yi abusu in akwai cin karo da addini addini ya ce ga yadda za a yi to ko mata sun fi karfin ku sai kun juya shi dan me shi addini in yayi magana dole haka za a dawo a yi shi to al'adatu sai ta zama to anan gurin muhakkama ce to la yadriku bi husni khuluqihi darajatal qa'im bil layli ana iya samun wanda ya sallar dare inda yake na da kyawun hali zaka iya zuwa daidai da shi Allah azurta mu da kyawun hali din hadathana hajjaj bin minhal qala hadathana hamad bin salama عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم يقول نجب بن القاسم صلى الله عليه وسلم نشوى خيركم وان يفكوا الخير تكونوا مسلمين خيركم إسلاما ما في الخيركم أوجه مسلمين أحاسنكم أخلاقا وان دفك فيكم كاون هلي إذا فقهوا انتم فهمت الدين wani musulmi ne yafi kowane musulmi alkhairi wanda yafi kowa kan hali in har yana da fahimtar addini to wannan shine da musulmin sa yake na farko wa yake bin sa wanda yake bin sa wajen kan hali da fahimtar addini abinda ake so lalle ka fahimci addini sanaye zama to kana da kyawun hali kuma ita ce kiyasin da manzon Allah ya ajje in an zo aure a bada idza atakum man tarduna dinahu alfiqhu ko wa khuluquhu sune da halin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi in aka bada babu kyan hali babu kyan addini manzon Allah ce ta kun fitna in aka hana da kyan hali da kyan addini manzon Allah ce ta kun fitna man tabana dunahu wa khuluquhu fazawwiju wa illa ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun arif ko fasadun kabir dan haka dole ne idan za a bada a kalli kyan hali a kalli addini in an hana ya zamanto kyan hali da kyan addini aka kalla addinin sa akwai matsala halin sa akwai matsala to wannan ba ku da matsala amma kun nemi inda za ku soke shi a addini an rasa inda za ku soke shi a mu'amala da kyawun hali an rasa problem din sa kai bai samu empower to da problem inda da kyan hali ba a kwance yake ba problem din sa a ce in ya tayi kwanta da bayan sallah subhi ba zai fike ba sai karfe 1 yabo gidansu yana hamma a da problem amma inda mai yunkurin neman na kanshi ne to kar a rena mashi dan ba a san me Allah ya rubuta ba a bayan auren shi da yawa daga cikin waɗanda suka yi aure lokacin da suka yi aure da kama kama suka yi auren amma dan zaka yi lissafin masu kuɗi a garin nan masu rufin asiri ba sa cikin samari ko masu mata hudun da masu mata ukun da masu mata biyun da masu sa mata daya in ka hada su sune suka fi ko arziki da rufin asiri ka ware samari a gefe du aikin maza ne kuma galibin su sun samu rufin asirin ne a bayan sun yi auren da haka kenan ba a kallon me Allah ya ma lokacin da za a baka ana kallon hali ne ana kallon addini idan aka baka saboda dukiyar yau za a iya baka gobe Allah ya jarrabe wace ta za a yi wata kalhe ba shekara daya an ci duniyar an buga an hau jirgi an hau kaza an yi kai kuma sai Allah ya kwace dukiyar ya za a yi kuma ga zama ya hada har an samu aihuwa har an samu ciki sai ayi aya in kun kwace estir kun kawo problem kun ba ita kada yanzu ta dawo da 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 ciki wata kalla ku iya bashi buga buga ake amma Allah ya buda masa ya ga kuma lokacin za a ƙara saruwa cikin arziki kace kace za a ƙara gida yasa manzon Allah ya aje ma'aunin da za ku kalla kawai al-khuluq wad-din akan al-addini akan kyawun hali dan haka wanda suka fi kowa alkhairin musulunci sunan da suka fi kyawun hali in sun fahimci addini to ake gane fahimtar addini menene fiqhu cikin addini mu tambayi junan mu ko me fiqhu cikin addini na'am bismillah mutanen da suka yadda da kaddara mai kyau da mara kyau wannan imani kenan ko aqida na'am duk abin da nasu yazo da shi a karba wanda bai zo ba da shi a bar shi wannan mutaba'atun nas bin nasu kenan ko kuma bin sunna na'am ya zama to kana da ido akan addini to ido ɗaya ko biyu na'am sana idan nawa na mutum ko na mikiya wa alaikum assalam sai ka san da dalili eh wannan duk sunna kenan da bin dalili ko da ruko da dalili amma me fiki cikin addini wa alaikum assalam na'am addinu al-mu'amala na'am na'am to wanda zaka yi mu'amala da shi a doron sunna idan ta kaita wanda take magana to da saurari a cikin fiqhu menene fiqhu cikin addini na mutum ya zama to mai hangen nesa na'am foresight ko na'am hangen nesa amma ina ga wani ahini suke kiran shi wa yake da suna wani abarin foresight ko hannuwa da hannu dabin umarni wannan duk ruko da sunna ne ko sunna ce me fiqhu ne to a take cewa na fahimta na'am na'am sanin hukuncin abu kafin ka aikata eh wannan wasiya ce ta mai a hadari kenan ko na'am na'am asan ana da ilimin da aiki da ilimi to duk dai ana nan dai har yanzu dai fi kihu da saura na'am sanin Allah kafa abota masa dai dai da mala alike na kodawa da yanzu na'am 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 sanin na'am 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 gara gara ma bayanin malam mukta shine sanin hukuncen hukuncen addinin musulunci bita fasiliha ka san gundarin hukuncin kowane hukunci in an ciccire nasi to duk abin da ya tafi karkashin kowane nasi ka fi kazaru wannan shine fiqhu a cikin addini kowane mai tsitsin aiki ne kafin da masa hukunci na san hukuncin sallah a dunkule sallah wajibi ce to amma kabbara harama in fidda mata hukuncin ta ruku'u in fidda mashi hukuncin sa sarzura in fidda masa hukuncin sa ga hadisi ga aya ka san fillafin hukunci wannan shine abin da ake girma fi fi a cikin addini kuma sannan menene addini kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da malaika jibril zai tambaye shi ta hada jibrilu atakum yuallimukum dinakum ya tambaye shi akan imani ya tambaye shi akan musulunci ya tambaye shi akan ihsani yace to duka wannan abin shine addini ka fahimce shi in ka dauki haƙin Allah ya zaman to kana da aqida ka fahimci tauhidi ka gama da rukunin imani sallah duk abin da ake da bukata hukuncin ta filla ka san shi ka cika umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli ko sannan ka zo kan azumi haka in ka zo kan sallah haka in ka zo kan azumi haka khudu anni manasikakum aikin hajjin ka irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an tambaye ka zaka iya cewa hukuncin yana guri kaza koda harfan baki da baki ka manta da suke amma dai ka san yana gurin kuma an je za a samu wani ne ake kira fiqh to wanda suka wa addinin musulunci irin wannan fahimta suna da hujjoji kuma sun fahimci hujjojin za su iya bayani akan wannan sunan ake kiran su masu kafiyo cikin addini idan an zo mu'amala mu'amala ta kunshi abubuwa da kamar da malam sani ya fara jawabi ko akwai aure akwai hukuncin aure fara tun daga neman auren har azo kan zamantakewar auren in Allah ya jarrabu saki ya za a yi in azo reno ya za a yi in an zo shayarwa ya za a yi in zo azo raban gado ya za a yi in miji ya bata ya za a yi in yana nan ba shayarwa ya za a yi in mata ta zo gidan miji da matsala ya za a yi to yana cikin hakamul munafiq hadis to dole he mutun ya san su filla a mu'amalar akwai cinikayya ya kamata in san me ya halasta a kasuwanci ya kamata in san me ya haramta a kasuwanci menene idan nayi na ci riba menene idan nayi akwai garari a cikin cinikin kowanne insan hukuncin sa filla wace mu'amala ce take da siffar haramci amma musulunci ya kauda kanta dan ya ba mu sauki a ciki akwai ciniki kala biyar wanda in ka kalle shi suna da siffa ce ta haramci amma musulunci ya daga kai akan su saboda a samu mu'amala mai kyau menene muke yin sa amma a musulunci ba a dafa misali kamar tare ba a yi saboda za a cuci ɗan kawai in ka tare kayan shi in ya shigo da kasuwa to ba a masa dallanci kuma ita ce kaida addinin musulunci dan kawai yayi noma ya shigo da ridi kasuwa kai kuma ga kadan birni carwaye ka tsaya na san yadda ake sai ka zo ka tsaya da kayan kusoci buga da ɗan kasuwa an saya ka ce ba mu saida ba sai kuma jefa ka zauna shi ma musulunci bai yarda da wannan ba wala ya bi hadirin libadin manzo Allah ya ce kada dan birni ya tsaya ya saida wa dan kauye kayan shi abinda ake so ya shigo kasuwa a barhi da ɗan birni to ka san za a iya caje shi ko to ran da ɗan birni ya caje shi ba maki a ranar a can jami'a musulunci yana sane ce a bari ka a saida mashi amma musulunci ce shi kuma kar ka tare shi a bayan gari dan za ka cuce shi sai ka bai rantsuwa da Allah ka bada sufar usta zai ka ce wallahi wannan abun bakin darajar sa a kasuwa 200 amma dai saboda na san mun saba da kai kawai dai zan baka 210 sai ya saida maka an gama ciniki ya karba ka bata ya zo kasuwa ce amma 440 ake saidawa ka ka zalunci shi barhiya higo cikin kasuwa an ya higo cikin kasuwa a barka da hi a sahi juna to duk irin waɗannan abubuwan ka fahimce su ka san dalilan su wannan suna ake kira fiqh cikin addini ka fahimci addini da hujjojin shi hujjojin sa filla a ma'rifatul ahkam bi tafasiliha to ka san su yadda ya kamata kuma ga kyawun hali wannan sune suka fi kowa daraja a cikin addinin musulunci ahasinukum akhlaqan idha faqihu حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ثابت بن عبيد قال ما رايت احدا اجل اذا جلس مع القوم ولا افكه في بيته من زيد بن ثابت ثابت بن عبيد yake cewa wallahi ni tunda nake ban taba ganin wani mutum ba ajalla idza jalasa fil qaum me kwarjini idan ya zauna a cikin jama'a in ya zauna a cikin mutane ana ganin girman sa ana ganin martaban sa ana martaba shi yadda ya kamata wani a cikin al'umma kenan wala afkaha kuma ga hi daban dariya ga sakin fuska ga dariya fi baitihi idan ya koma cikin iyalan shi in kaji ana wasa da dariya da hi ana kewa to sai ka dauka kuma kamar ba hi ne wancan da ya zauna a titi ta abokan sa ba ake kamba ma hi ake ba hi wannan daraja duk wannan girman ya zubar da shi rayuwa ake irin ta kowa da kowa idan ya koma gidan shi yace to ban taba ganin wanda Allah ya masa wannan bayar ba min Zaid ibn Thabit sama da Zaid dan Thabit Allah ya masa wannan alfarma din to me yake so mu fahimta cikin addinin a cikin mutane ya rike halin da ya kamata yasa mutane suke ganin darajar sa da kima shi da muka shigo cikin mutane kai ka sace musu zuciya su mutunta ka ka shigo cikin mutane kana cin mutuncin su kana gurmar su su mutunta ka ka shigo cikin mutane baka san addini ba su mutunta ka ka shigo cikin mutane baka da martaba ba baka kiyaye farjinka ba baka kiyaye bakinka ba baka kiyaye abincinka ba su baka mutunci ba zai yi ba in kaga mutane suna martaba mutum to lalle ya kiyaye abin da ya kamata na addinin musulunci idan ya koma gidansa to kuma wannan halin nasa kuma bai bahe ba girman kai ya ga yafi karfin ya zauna da ƴaƴansa yafi karfin ya zauna da matarsa yafi karfin a tambaye shi yafi karfin a yi magana da shi ba haka bane ba yana da kyan hali a gida yana da kyan hali a waje to manga wanda Allah ya hada mishi wannan ba sama da Zaid ibn Thabit wai Zaid ibn Thabit ne ni na eh sahabi ne na na katibul wahyi ko marubucin wahyi ko na'am sai me kuma sahabi ne katibul wahyi sai kuma me na masanin raban gado Zaid ibn Thabit ne masanin raban gado to ina da shakku akan Zaid din na Zaid ibn Haris ko na'am na'am ya salati ta goranci tattara alqur'ani ko shine dai katibul wahyi din lokacin da aka kashe mutane a zamanin Abubakar Siddiq Umar sai zuciya manzon Allah sai ya zuciya Abubakar Siddiq Umar yake da Abubakar yace kaga wannan yakin da akai istihar bil qura ya karbi rayuwar mutane sama da mutum 70 da suke karanta alqur'ani daram ba matsala yace an kashe su yace in za a yaki a kashe za a yaki a kashe za a waye gari babu alqur'ani yace abinda nake gani ka hada alqur'ani a guri ɗaya yace ya ko zamu yi aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kaga yadda suke da sunna din fa duk da an ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ba su dauke ta a matsayin wani garanti da za ta rika kirkiro addini suna kawo mutane bai ce dan me zamu yi abinda manzon Allah bai yi ba yace na rantsa da Allah alheri ne ka hada mutane ka tattara alqur'ani Abubakar bai yadda ba Umar ya dawo ya dawo ya dawo Abubakar daga baya ce dai daga baya Allah ya haska kirjina sai naga ya kamata a tattara alqur'ani dan kar alqur'ani ya salwanta sai su to ya zami sai ce ga Zaid ibn Thabit saurayi ne yana rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi kuma ba ma tuhumar sa cikin dabi'ar shi ina muhalli shaida nake bukata a cikin tarhinsa Umar dan Khattab ya ce ba ma tuhumar shi ba wani hali da ya nuna da duniya za ta zarge shi dan haka a bashi ya jagoranci committee da za su rubuta alqur'ani aka mai committee na mutum hudu suka tattara alqur'ani suka rubuta aya bayan daya duka hidda aka hada ta tsaf aka rubuta aka bada alqur'ani hannun Abubakar Siddiq da ya mutu Umar ya gaje aka da hannun Umar da ya mutu ya koma hannun Hafsa yana hannun Hafsa a zamanin Usman ibn Affan kuma sai mutane suka fara karanta alqur'ani da ira'a daban-daban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su da aka je yakin Azerbaijan sai wannan sahabi ya karanta qur'ani a sallar dare saboda da ƴan Syria da ƴan Baghdad da ƴan ina ne duk sun hadu a gurin yaki sahabbai daga gurare daban-daban wannan kira'ar Hafsa ya iya wannan kira'ar Washi ya iya wannan kira'ar Kaza iya wannan sai ga ina karanta aya yana karanta aya amma muna da bambanci wajen biyar ko shida sai wanda gaskiya sahabbai sai ya ce akwai matsala akan wannan al'amari sai da ga Usman bin Affan ya ce ina ganin ka hada mutane akan harafi ɗaya na karatun alqur'ani yace wallahi in aka kwana mutane za su ke yaki saboda bambancin karanta alqur'ani da yake tsakanin su ima dai da karhe da ya karbi shawara sai aka sake da aka bawa Zaid ibn Thabit sake zama sakatare a standardizing na modern sanarfa ta shine harfin alqur'ani a hada mutane akan harfi daya kika rubuta alqur'ani da tsarin da ya bada qira'a 14 da shi shahara muke rubuta karatu da ita yanzu da qira'ar Hafsu da Warshu da Qalun da Duri da Sufi da Kumbul da waye duka sun yi daidai ne da abin da yake cikin qur'anin da aka rubuta na Uthmanu ibn Affan in ka kalla qira'ar ka ta hau kan harafin wuce da ita bata hau ba aje ta za ta iya kawo fitina tsakanin al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi wannan zaidin da ya jagoranci rubuta alqur'ani ya kasa ranganci tantance alqur'ani al'umma akan harafi guda ɗaya na alqur'ani shine aka ce in yana zaune cikin al'umma akwai kwarjini in ya dawo cikin iyalan shi akwai wasan dariya akwai fukaha ina suke ce mashi jobiyar ko ko joka ko haka yake a cikin iyalan shi to kenan kyawun hali yana cikin majalisa kyawun hali yana cikin iyalanka Allah ya sa mu dace mu karanta hadisi na ƙarshe sai mu kwana akan shi yace haddathana sadiqatu qala akhbarana yazid ibn harun an muhammad ibn ishaq an daud ibn husayn an ikrimata an ibn abbas qala
su ila nabi sallallahu alaihi wa sallama ayul adiyani ahabu ila Allah azza wa jalla, cikin addinai wanne Allah madaukakin sarki ya fi so? Ayul adiyani, cikin addinai wanne Allah madaukakin sarki ya fi so? Mu amsa ta mana na inna dina inda Allah al-islam. Na'am, wata amsar fa? Na'am, millar annabi Ibrahim. Na'am, wata amsar fa to? Ka san dai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su tambaye ba da addinin musulunci da kristanci da yahudanci da magozanci da buzanci, ko ba za su tambaye ba cikin sunne fi kyau? Dan suna tambayarsa a cikin musulunci ne da nasaranci da yahudanci kenan, akwai abin tambaya a imaninsu. Amma abin da suke nufi a cikin addinin musulunci, wani ayyukan na addini ne Allah ya fito cikin addinin musulunci? Ayul adiyani ahabbu ila Allah, sai manzo Allah ya ce musu al-halifiyya, shine addinin annabi Ibrahim, kabe da malai ba da ansa, irin addinin da annabi Ibrahim ya zo da shi, irin sa annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu fi hadha liyakuna rasulu alaykum shahidan wa takunu shuhada'a 'ala an-nas. To irin addini yadda annabi Ibrahim ya zo da shi, ba so fanan shirka ta ko ina, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da addini. Sannan yake ce musu as-samha, addinin da yake da sauki, duk inda ka juya ba gallazawa ba takurawa. To in kana san addini, wani addini Allah ya fi so? Shine addinin da ba shirka ba sabo kuma akwai sassauci a cikin shi, in abin da ake da bukata. Da haka kenan aurarawa da zafin kai da gallazawa, wannan ba shi bane addini. Kuma mu wuce da baya, ina ji karatu biyu ne ko karatu uku ne, na Aisha take cewa in dai ka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zabi tsakanin abubuwa guda biyu, illa ikhtara aisarahuma malam yakul ismu, sai manzon Allah ya dauki wanda yafi kowanne sauki, masarwa nan abin ba laifi bane ba. Da haka kenan da ake gane mutum ya fahimci addini, fiqhu cikin addini. Yadda ake gane mutum bai da matsala cikin addini, in ka bujiro masa da matsaloli zai dauki mai sauki. Ka zo da matsala akan rayuwar iyalinka, zai kalla menene yafi sauki, sai a baka mafita. Ka zo da matsala akan rayuwarka, sai a kalla eh wannan ma ya halatta, wannan ma ya halatta, to wanda yafi saukin shi za a dora ka da shi. Ka zo da matsala akan kasuwanci, abin da yafi sauki shi za a baka. Ka zo da matsala akan sallarka, an yi kaza an yi kaza an yi kaza, za a baka mafi sauki, sai a baka. Kuma ana bambancewa tsakanin abu ya faru da bai faru ba. Shi yasa wani lokacin za ka ga mai fatawa dole sai ya zama to flexible, ko wani ya zo tambaye ka matsala ba ta faru ba, to fatawar da zaka bashi daban. Bayan ta faru, fatawar da zaka bashi daban. Ana da bukatar ko ina sassauci ya zo shi. Wani mutum ya zo wajen Abba dan Abbas, idan sai ya jajawur, ya tsaya tambaye, ya ce masa idan mun aka yi kisa Allah yana gafartawa? Kai ya kalle shi, idan yayi jahira karkarwa, sai ya ce Allah ba zai taba gafarta mutumin da ya kisan kai ba. Eh, ajiyar zuciya da zauna yana haki, yana fuka. Allah da Abbas kenan ya fahimci akwai matsala, yasa aka bashi menene fatawa mai zafin gaske. Ana nan wata rana ana karatu, wani almajiran da suka ji wancan fatawa suna nan a zaune. Eh, wani mutum ya zo sake zuba, ya sake zama alamar damuwa da kunci a ransa. Ma'ana mai faruwa ta faru kenan, ya rasa inda zai sa kansa. Sai ce akaramu kalla, idan mutum yayi kisan kai ko akwai damar Allah ya yafe masa in ya tuba? Sai ce Allah zai yafe mashi, ya je nemi gafara a wajen Allah madaukakin sarki, sai ya tafi. Eh, wani tambaye ki taron nan muna zaune, wani ya zo ya tambaye ka, ka ce Allah ba zai gafarta ba, wannan kuma ka ce Allah zai gafarta mashi, me matsala to? Ya fatawa biyu daga wajen malami guda ɗaya, ya ce wancan da ya zo idan sa jaja wur, yace fatawra yake ne ma tafiya aikin. Inda na ce mashi akwai gafara, sai na bashi labari ne zai tafiya kashi. Sannan ne mu gafara, shi yasa na datse masa kofar tuba. Da na datse masa kofar tuba, shi yasa ya zauna bai je aiki kan ba. Kaga wanda tace ma da wanda tafi sauki, ita ce wanda tafi dadi a gurin shi. Yace wannan kuma da yazo ya tambayar, damuwar da take fuskar sa alama ce ta tuba. Yayi kisan wata kiltin a jahiliya, wata kil a zai kisan abinda ya uzzara masa ya dame shi. Me ya sassauci cikin addini? Kar a rufe masa damar da Allah madaukakin sarki ya bashi, ba a shiga tsakanin bawa da Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. To irin haka ake da bukata, duk lokacin da za a bada mutum ta fatawa, matsawar akwai wata kofa da addini ya bashi, ko allura ce za ta shiga, to ka bashi wannan kofar ya shiga, matsawar zai ta sassauci, kuma barna ba za ta biyo bayan ta ba. Sharadin shi ne barna,
kata biyo bayan fatawa din Allah ya sa mu dace al hadibiyatu samha haka yake mata yanzu tare su sanfanta da addini su zama duk masu sassauci masu tausasawa amma kuma banda ketara nafsi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole a tafi daidai da nafsi abinda muka fada daidai Allah ya amfane mu da shi wannan muka fada zaman to akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace muna kuma yi mu bara addu'a sai daga cikin surukar mu Allah madaukakin sarki mata rasuwa wancan satin bayan mun kare karatu wajen karfe 9 na dare yaya su malam baban gida kenan Allah madaukakin sarki ya ji kanta Allah ya gafarta mata Allah ya sa mutuwa ta zamanto hutu a gare ta in ta mu ta zo mu duka Allah ya sa mu cika da imani akwai wanda ya kuma tambaya akan wani da ake kiran shi Al-Qaqa ibn Hakim yau ma mun sake wuce ne dai Al-Qaqa din a cikin karatu Al-Qaqa ibn Hakim tabi'i ne ba sahabi bane ba ya riwaya a wajen Abu Hurairah da Abdullah ibn Umar da sauran sahabbai Abu Sa'id al-Makaburi yana riwaya a hannun shi duka ne malaman hadisi sun yi ittifaki akan cewa hadisi hafika ne kuma hadisin salaba asabihi dan haka tabi'i ne ba sahabi bane ba shine ya rawaito shahararren hadisin da ya faru tsakanin Abdullah ibn Umar da kuma Abdul Aziz ibn Harun wata rana ya rubuto masa takarda a matsayin sarki yake ce da Allah dan Umar rubuto min dukkanin bukatocin ka in biya maka Allah dan Umar in kai ne kaga kasuwa ta yi riba kenan ko sai ya rubuta masa tambaya sai ya ce wabda biman ta'ulu al-yadul ulya khairun min al-yadul sufla in zaka yi kyauta zaka bada kudi fara da wanda suke da haki akan ka yace manzon Allah yace kuma al-yadul ulya khairun min al-yadul sufla hannun da yake sama yafi hannun da yake kasa yace ina ganin hannun da yake sama yace shine wanda yake badawa hannun da yake kasa shine wanda yake roko ce dan haka bazan iya rokar ka ba in ce ina da bukata kaza da kaza da kaza dan kan ka wani kaskan shi yace amma bazan kuma mai da arzikin da Allah ya koro zuwa gare ni ba ya ga ba shi ansa kenan in ka ga ya dace ka bani ga kaza akai bazan mai da ba amma in ce maka ga bukata ta in roka ce wannan bazan ta maka ba a matsayin sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin na'am na eh har yanzu dai ba wani abu da ya faru akan aure insha Allah muna nan dai muna jira na 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 to insha Allah akwai tambihi guda biyu da aka bada dan Allah sake hakuri kamar masu kula da injin masallaci zamu zama da dan karatu ma ya dan yi limlim haka har kusan sau biyu ko sau uku tun sai matsala sai yake da akwai ta gyara kuma dai gaskiya asusun da aka ware dan gyaran injin babu kudi a dan haka da Allah ana da bukatar wanda za su agaza Allah madaukakin sarki agaza muna baki daya mu sannan magana ta biyu akwai wanda suke magana musamman a cikin group dangane da karatuttukan da aka gabatar kusan dukkanin littafan akwai wanda sun yi recording sun aje da haka Abdul Rashid ina ji an ba su kofi nasu yana da bukata to duk wanda yake da bukata kamar tun daga kan ahadar yi su sharh sunna har ma da dai karanta tukan da bazan iya tunawa ba duk wanda yake da bukata ina ji akwai complete a gurin shi sai ya karba sai a bashi insha Allah wannan matsayi ba ko tambaya ce to Allah ya sa mu dace na'am to malam mun tare da yake karatu ba shi a gaba yana ga yadda mutane sun fara yin kasa wanda za a ranar asabar ta bi da nabi sallallahu alaihi wasallam ko farfa da na'am yace wannan kuma yace da Allah malam mun tare da hada da rawacin gyara kayan ka domin muna amfanuwa da shi Allah ya taimaka karatu lahadi lahadi da muke yi ko tsakanin malam dan hada da ni da malam support ko sauran da malam da suke da taimaka a cikin malam 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 Bukhari ya dan ta amma kala fati tuka da yawa idan na hidin ruhu na da daga sarga da jarabawa dan bakin da wane ne wannan yasa ne shi mun sake da kwalla ta da wata kamar kan ma ku da ta yi yawa in Allah da ya horo ke da koti na da wata Allah ya ta mu da wannan mun ga ne da ku